sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan radio amfani fara'a niya sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana ma sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshi da rahoto kan kwamitin binciken rayuka da dukiya da ta salwanta sanadiyan fitina a masarautar Bilili a jihar Gombe a Kaduna kuma muhawarar sulhu ko aka san haka da ƴan bindiga ake yi kamfanin jirgin Azman ya jefa mata kaici muna shirin kai kara gaban kotu inji Shehun Islama Adamu Dokoro muna da martanin ƴan siyasa a Niger kan sakamakon zaben ƴan majalisa muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka farko ga labaran duniya daga Washington DC
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya an sake gudanar da zanga-zanga a jiya Alhamis akan juyin mulkin da sojojin Myanmar suka yi a duk sassan kasar sakamakon abin da majalisar dinkin duniya ta bayyana a matsayin ranar da aka fi zubar da jini tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa jami'an tsaro sun bude wuta tare da harba hayaki mai sa hawaye dan tarwatsa masu zanga-zangar a babban birnin Yango da kuma tsakiyar birnin Manyuwa an gudanar da zanga-zanga a Mandale inda masu zaman makoki suka hadu saboda jana'izar Kelsin dalibi dan shekara 19 wanda aka harbe a ranar Laraba a lokacin zanga-zanga a birnin waɗanda suka halarci jana'izar suna dauke da hoton Kelsin sanye da riga da aka rubuta komai zai kyau a gaban rigar Kelsin yana ɗaya daga cikin akalla mutane 38 da majalisar dinkin duniya ta ce an kashe a sassan Myanmar a lokacin zanga-zangar ranar Laraba sai dai waɗanda suka shaida lamarin sun ce jami'an tsaro sun yi amfani da harsasai na gaske da kuma na roba da hayaki mai sa hawaye don tarwatsa taron ƴan sandan ginin majalisar dokokin Amurka na Capitol sun damu akan barazanar sake kai wani hari kan Capitol inda suka nemi ma'aikatar tsaro da ta bar kusan jami'an tsaron ƙasa 5,000 a Capitol na garin wasu kwanaki 60 don samar da tsaro har zuwa tsakiyar watan Mayu jami'an ma'aikatar tsaron sun faɗa wa BOA cewa ana nazarin wannan bukata jami'an tsaron ƙasa an shirya za su bar harabar ginin majalisar dokokin a ranar 12 ga watan nan na Maris bukatar barin dakarun tsaron a wurin yana zuwa ne yayin da hukumomi suka ce suna karɓar bayanan sirri sosai kan yiwuwar kitsa a wani hari da wata ƙungiyar 'yan bandaga ke niyyar kaiwa ginin majalisa a jiya Alhamis duk da cewa babu wani abin da ya faru har zuwa tsakiyar ranar jiya wasu masu ƙirƙirar labaran ƙanzon kurege masu ra'ayin mazan jiya sun yi imanin cewa ta yi a rantsar da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a ranar 4 ga watan Maris a matsayin shugaban ƙasa ranar da ake gudanar da bikin rantsar da shugaban ƙasa Amurka har zuwa shekara ta 1933 da aka sauya shagulgulan bikin zuwa ranar 20 ga watan Janairu amma Trump ya bar Washington makonni 6 da suka gabata a lokacin da wa'adin mulkinsa ya kare kuma aka rantsar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin shugaban ƙasa Amurka na 46 labarin yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Babban kwamishina mai kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga Habasha da ta ba da dama a yi bincike kan zarge-zargen kisan kai da cin zarafin mata a yankin Tigray wanda ka iya zama laifukan yaƙi. Michelle Bachelet ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa muna kira ga gwamnatin Habasha ta ba ofishina da wasu masu saka ido masu zaman kansu su shiga zuwa yankin Tigray. Da nufin tabbatar da gaskiya da kuma ba da gudunmawa na bin diddigin lamarin ba tare da la'akari da alakar waɗanda suka aikata laifin ba. Sojojin tarayya da Prime Minister Abiy Ahmed ya tura sun yi ta fafatawa da sojojin tsohuwar jam'iyya mai mulkin yankin ta TPLF. Sai dai dubban mutane ne aka kashe a yankin inda dubun dubatan mutane suka dogara kan abincin agaji kafin rikicin ya barke a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Bayan shafa kwanaki 4 tana sauraron bayanai, kotun Hong Kong ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa dole a ci gaba da tsare masu rajin kare demokuraɗiyya su 47 da ake zargi da yi wa ƙasa zagon ƙasa ƙarƙashin wata dokar tsaron ƙasa. Kotun Majistri ta West Kowloon ta hana belin mutane 31 daga cikin masu fafutukar yayin da wani da aka bayyana a matsayin farfesa Benny Tai ya janye neman belinsa saboda ana tsare da shi a wata shari'ar. A cewar rahotanni daga yankin, alƙalin kotun magistrate din Victor Sowatag ya yanke hukuncin cewa babu wata hujja cikakkiya da ta nuna waɗanda ake tuhumar ba za su jefa tsaron ƙasa cikin haɗari ba, don haka ya ki bayar da belinsu. Sai dai tun da farko an ba da belin sauran mutum 15, wanda hakan ya janyo murna daga ɗumbin mutane da suke wajen kotun. Bayan wani ɗan lokaci, an ci gaba da tsare mutanen 15 bayan da jami'an shari'a suka ɗaukaka ƙara na ba da belin. Ana sa ran babbar kotun Hong Kong za ta duba hukuncin ba da belin. Majalisar Dattawan Amurka ta kada ƙuri'a fara muhawara kan dala $1.9 trillion na kuɗin tallafin COVID-19. ‘Yan Democrat sun yi canje-canje a ƙauraren lokaci a cikin matakin da suka ɗauka na tabbatar da sun yi nasara kan ƙudurin dokar da shugaba Joe Biden ya fi bata fifiko ta majalisar da take cikin rarrabuwa. ‘Yan Democrat suna fatan majalisar dattawa za ta amince da kuɗin tallafin kafin mako mai zuwa, wanda zai ba majalisar wakilai lokaci ta saka hannu a kai da kuma aika wa Biden cikin sauri. Suna fuskantar adawa mai tsauri daga 'yan Republican da suke jayayyar cewa kuɗin da aka saka ya yi yawa, wanda suka yi watsi da alamomin cewa annoba da kuma tattalin arziki mai rauni za su dawo.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin Gombe ta kafa kwamitin binciken adadin rayuka da dukiyoyi da masu tada zaune tsaye suka salwantar a yayin neman nada sabon sarki a masarautar Billiri, wanda ya biyo bayan mutuwar Abdu Buba Mishiru, inda a halin yanzu gwamnan jihar Inuwa Yaya ya nada ɗan Ladi Sunusi Miyamba a matsayin sabon sarki. Ga rahoton Abdul Wahab Muhammad.
Alhaji Ismail Uba Musulun shine Director General din watsa labarai na gwamnatin jihar Gombe ya yi karin haske kan batun kikiro da kwamitin.
Kwamitin ne wanda shi mai girma gwamnan jihar Alhaji Muhammad Inuwa Yaya ya kafa domin duba irin rayuka da aka rasa da kuma dukiyoyi da aka rasa a wannan rikici da ya faru a garin Bindiri.
Ita gwamnati tana da niyyar za ta yi ba da agaji ne ko kuma dai tallafi ga waɗanda aka yi musu asara.
Ita aka san mai girma gwamna ya riga ya fito wannan maganan ko lokacin da ya je tunewa idonsa abin da ya faru, ya koka bisa ga abin da ya faru, ya kuma ya Allah wadai da abin da ya faru, ya jajanta wasu waɗanda abin ya shafa, sannan ya ba su tabbacin cewa lallai-lallai gwamnati za ta tallafa musu, sannan kuma za ma ta kafa kwamiti wanda zai duba dukkan abubuwan da suka faru musamman na asarar rayuka da dukiyoyi da inda aka kona ko kama da shaguna da masallatai da gidajen al'umma, da kuma a duba ma mutanen da watakila ko suke gudun hijira wasu yankuna ga mutum nawa ne kuma ina ma suke gudun hijira.
Sai dai kuma a halin da ake ciki, ƙungiyar Tangare Development Association ta garzaya kotu domin neman haƙƙinsu, kamar yadda lauyan kungiyar ya yi bayani wa manema labarai a garin Gombe.
Sunana Bamsa Esbara, kowa ya riga sai da cewa ya zama jasmin fito hukumar kare haƙƙin su kashe doka. Shi ne muka garzaya zuwa babbar kotu ta jihar, mu shigar da hukuna guda biyar. Na ɗaya muna hukun kotu ta sa ikonta na kotu ta sa mai girma gwamna ya tabbatar da Dr. Musa. Bayan haka muna cewa kotu ta sa shi kuma ta hana shi zaɓen waɗannan guda biyu da suka ci. Muna cewa kuma kada ya zama to cewa an soke wannan zaɓen, kuma kada a zaɓi wani cewa ya zama shi ya mutu. To abin da muke shi ne shirin su duk da muke kotu zuwa kotun ne ya zama mana ba mu da wani zaɓi, domin ta waɗanda ya kamata a ce sun sa baki sun iya kawo ƙarshen wannan takardama an yi har yanzu da shi ana ciki ta an shiga wata sarƙaƙiya. So shi ne muka ga abin da ya yi mafi a'ala shi ne a wannan kara mu je kotu ne mu kira ta kawo mana bauci. To dalili ce mun shigar da ƙarar yau, kuma muna sa rai a insha Allah kwanan nan za a ba da rana domin mu ci a cikin a jikokin mu. Ya ce zuwa roƙon shi ne ko roƙo har yanzu a mayin sa na uba na ƙasa, kuma muna roƙo in shugaban ƙasa zai sa baki a tausaya mutanen.
A halin yanzu dai gwamnan jihar Gombe Malam Muhammad Inuwa Yahaya ya zabi Malam Dallaji Sununsi mai Yamba a matsayin sabon sarkin masarautar kasar Tangale. Abdul Wahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jihar Kaduna ana ci gaba da muhawara tsakanin masu ganin dacewar sulhu ga ƴan bindiga da masu cewa hakan ba zai haifar da wani alheri ba. Wakilinmu Isa Lawan Ikra ya aika mana da rahoton.
Manjuwe hayashin kumaritaya mai fashin baki ne akan harkokin tsaro kuma ya duba wannan batu.
To kowanne bangare suna da nasu dalili kuma kowanne aka dauka za a iya samu maslaha. Amma bangare masu cewa ai fito na fito abinda nake tsammani shine sun manta cewa al'amarin na kwantar da irin wannan rigingimu alhaki ne na gwamnatin tarayya irin kuma kudin da gwamnatin tarayya take sa ba daga aljihunsu bane. To ita gwamnatin tarayya da ta yi shiru ita ce kamata a bita ta fito ta nuna in ma sulhun za a yi to za a yi sulhun yadda ta tsari wato ma'ana waɗanda aka riga aka cutar a yi jadawalin su a tabbatar an yadda za a biya su haƙƙoƙinsu. In ya so daga nan ne gwamnati in ta ga dama duk yadda za ta yi da ƴan bindiga za ta iya yi. In ma ta ce za ta yaƙe su ne sai ta yaƙe su. In kuma ta ce za ta yi musu afuwa wannan ba ruwan wani domin a dokokin Najeriya dama ko ɗaure mutum ma aka yi gwamnati tana da dama ta ce ta yi mai afuwa. To matuƙar za a biya diya kuma matuƙar za a zauna tare da shugabanninsu a nemi a zauna lafiya kuma a nuna musu irin taɓarɓarar da suka yi ga irin asarar da suka sa gwamnati ta yi amma za a yaɗe musu wannan duk ba illa ba ne.
Sai dai al'ummar yankin birnin Gwarin da ke cikin wannan matsala na da ra'ayin ganin kada a yi sulhu da ƴan bindiga baki ɗaya. Amma kuma sun ce ita ma gwamnati ya zama wajibi ta tashi don ɗaukar mataki. Alhaji Abubakar Umar Sallau tsohon shugaban ƙaramar hukumar birnin Gwari ne kuma ya ce sulhun da aka yi a baya bai haifar da ɗa mai ido ba.
Ni ina da goyon bayan gwamna da ya ce ga a yi sulhu. To amma tun da ya ce ga a yi sulhu me ya yi na ƙin yin sulhun? Mutanen nan bakin gwargwaro an san duk inda suke. Kai su kai hari ma akan ƙoƙari a kai bayani. To in ka je ka yi sulhu da su saboda mun gani daga sulhun da aka yi Zamfara ina har birnin Gwari ma an yi sulhun. An yi sulhu a damari da ƙarshe duk sai da suka gama sanin sirrin mutanen garin sana su suka yi ataki. Su suka kashi suna kasa suka kwashe musu shanunsu kwashe mutane suka wuce da su daji suka nemi kudin fansa. To kaga a wurina ni ma sulhun nan bai da wani tasiri. Ita gwamnati na gamsu to ta kawo mana daukin da ya dace a kawo na a kawo karshen wannan abu.
Ganin fargabar tubar muzurin da ake ganin ƴan bindigan za su iya yi idan an yi sulhu da su ya sa manjuyashin kuma ritaya ba da shawara a matsayin mafita.
A in za a yi sulhu duk waɗannan abubuwan da ake tunani su ne za a shimfiɗa a tabbatar an kiyaye an kauce musu. Ma'ana duk wanda aka yi sulhu da shi aka ce ka bindigar shi kuma aka tsaya aje bindigar sa to dole ne in yana da wata tunga ta fice ko yana da wasu magoya bayan sa a san adadin su kuma a san inda za a aje su in wata sana'a za a koya musu ko wani jari za a ba su kuma ana sa ido a kan su to dole a yi haka. Kaga babu ta inda za su bi balle har su koma su sake ɗaukar makami.
Tuni dai wasu ƴan bindigan da suka karɓi sulhu a matsayin mafita a jihar Zamfara suka aje makamai a inda a jihar Kaduna jami'an tsaro ke ci gaba da fito na fito da ƴan bindigan da ke kai hare-hare. Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Shararren malamin Islama Sheikh Adamu Muhammad Dokoro ya ce yana tattara bayanai don gufana da kamfanin jiragen sama na Azuman a gaban kotu don yadda kamfanin ya soke jirgin su daga Abuja zuwa Gombe sa'a ɗaya kafin tashi. Shehu malamin wanda ya zo Abuja don gudanar da wasu ayyuka na wa'azi ya ce yana tattara bayanai na abokan tafiyarsa a farkon makon nan da suka isa filin jirgin Inamdi Azikiwe don tahowa Gombe amma kawai sa'a ɗaya kafin tashin jirgin sai aka aiko musu da saƙon an soke tafiyar jirgin. Malamin ya ce abin takaicin shine rashin bada wani dalili ko zaɓi na wani jirgin da hakan ya jefa matafiyan da wasu har da iyalansu cikin garari. Sheikh Dokoro ya ce shi da wasu daga fasinjojin sun kuntata sai da suka sake biyan kuɗi a kamfanin jirgin Max wanda zai taho Bauchi inda daga nan suka shiga mota har cikin dare a ramukan tsakanin Bauchi da Gombe suka isa a Galabaice. Tunda ba wani bayani na ba da hakuri malamin da shine babban limamin asibitin gwamnatin tarayya na Gombe ya ce zai maka kamfanin a kotu.
So yanzu tunda ina da boarding pass din da kuma test din da kuma ticket dina jaleyanka da kuma sauran jama'a da suka shiga cikin wahala muna shirin zamu kai su kotu akan wannan al'amari. Idan mun je kotu sa mana bayani na yin abin da suka yi mana na rashin mutunci da rashin kuma girmama haƙƙin dan adam wanda kaga dai daga Bauchi ba wanda ya biya min kuɗin mota ni na biya kuɗin mota saboda haka duk waɗannan abubuwa zamu tattara su kuma zamu rubuta kuma zamu shigar da su a kotu.
A Sheikh Muhammad Dokoro shin wannan abun ya faru ne wato daga Abuja kenan zuwa Gombe?
daga Abuja zuwa Gombe. Na yi magana da wanda yake Gombe, yana ce min idan mun zo Gombe shi kuma zai tashi. Amma sai washe gari da na kira shi nake masa jiya ya akai tunda an yi kansulin jirgi bai zo ba. Yace wallahi mota ya biya ya tafi har Yola. Ya je shiga wani jirgi daga can. Ya biya to ka tuna daga Gombe zuwa Yola nawa kudin mota? Kuma an biya su ticket din nan, mutanen nan sun karbi kudi ba su yi wa mutane ba apology ba komai, haka kawai abin da mutane kaman dabbobi ana tara musu kudi kuma suna wulakanta mutane.
Wannan ya nuna da suka ce sun soke tashin jirgin nan ba a dawo da mutane kudin su ko aka bada hakuri ba kenan.
Wato mu ba wani labari da ya zo mana ai har yanzu.
Wato wannan ya tilasta ka shiga jirgin Max ya soke ka a Bauchi sannan ne ka fara kama wanda ka dawo Gombe.
Ya tilasta wallahi ina gaya maka Alhaji Nasiru na Bauchi ma da nake son ku samu wallahi da take away dina abinci a hannu haka. Da ni da wasu jama'a da muke tare da su haka suna rike da ake kawai din haka suka dan bubbude suka ci saboda mun taho a gurguje muna son mu samu na Bauchi. Allah ya ce muke muka samu ticket muka sauka Bauchi biyar da wani abu kana magana shi da saura a cikin garin Bauchi muka sallar magariba muka sallar isha motoci uku haka muka kama hanya ɗaya tana bin ɗaya haka tana bin ɗaya har muka shiga garin Gombe koma na garin saura saboda wannan abun din da akai mana dan me za'ai mana wannan abu.
Zuwa rubuta wannan labarin samun jami'an kamfanin Azuman dan jin bayanin su ya ci tura domin lambobi biyu na kiran abokan hulɗa da suka saka a yanar gizo baya shiga. A jamhuriyar Nijar, ƴan siyasa na maida martani bayan kotun tsarin mulkin ƙasar ta bayyana sakamakon zaben ƴan majalisa. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Biyo bayan bayyana sakamakon yawan ƴan majalisun dokoki da kowace jam'iyyar siyasa ta samu a farkon wannan makon da kotun tsarin mulki ta jamhuriyar Nijar ta yi, ƴan siyasa na ci gaba da mayar da martani akan ragin da jam'iyya mai mulki PNDS tarayya ta samu na daguda inda ta jimilce ƴan majalisu 79 maimakon 80 da hukumar zabe seni ta bayyana a sakamako na wucin gadi. Na tambaye Umaru na message na jam'iyyar PNDS tarayya shin wannan ba zai sa guwayen su su sanyaye ba a karar da dan takara zaben shugaban kasa na ƴan adawa? Yace zai kai ta neman kotun tsarin mulki ta soke zaben waɗansu yankuna ko ta neman sake lissafin ƙuri'u kar a tafi yayi galaba, amma ya soma da maganar ragin yawan ƴan majalisun dokokin na kasa ne
lokacin da Musini tabbada an kaga muna da dibiki 80 yanzu ya komo ba dai babu laifi tunda din nan ma da yake mu bai hice mu ba cikin fartukan da muke aliyansa da suna ina yanzu wannan dibiti muna kiyayi da shi shina tare da sannan kuma doka ta tace haka mu babu abin da zai kace mu na hanzari kuma kaso na dibiti da zabiwan ga na zagayi na bi ba dai bana saboda in zaka lisa sai ka lisa ƙuri'u dubu nawa naka ba da dibiti mu hada ruwa na tsakanin mu da su in ka diba ka gani ina ƙara faɗa maka koko ina ƙara faɗa ma jama'a ya abin da yasa su dai mu wata gari su saboda su dai yuwa ka ce kai in ba wurin da kacce ba shi dai na an na kware wurin da an ka cika bai yi ba ina ne an ka taba haka in ba nan kasan mu ba da an ka gama da ƴan adawa wa'en su abinda an bukata su su a ce ko ina suna ka ci
sai dai a wurin Isa Marai na jam'iyyar Modern Lumana Africa ta Hamma Amadu ya ce ai ragin ƴan majalisu ga PNDS tarayya abokanan kawancen su ne aka baiwa abinda yasa yake ganin ba maganar yin nasara ar zaben shugaban kasa da dan takar ɗan adawa ya kai kuma gare su ba wata galaba a kotun tsarin mulki akan wannan zance.
Gista Margogula Lumana an kaba ita ko masu wanka ita sun kaba ita ba lafa ba to ba tare nasu ba ai ka sun ki sun yi murna da an kaɗe ba wurin kawai wannan tsari wannan sanan nan kaba ɗan adawa kaba shi wannan sanan su kaba kai abubuwan nan kawai a farma Allah ka ne ba ma adalci ba zama wuri guda a ce kai ga inda ba ka riga sai kai na ga gaskiya an kariya dan ya birce ba Allah ne ma ka zama ba
sai dai a cewar Abdurrahman Idrisa kaɗa soja na jam'iyyar MPR Janguri da ta samu karin dan majalisar guda kuma ta yi total daga 13 zuwa 14 sai yace su dai a nasu bangare wannan ya zo musu a matakin alhamdulillahi
lokacin da an ka gabatar da zabe na ƴan majalisar dokoki ga lokacin nan kotu ta ba da sakamako kowace jam'iyya ga adadin dibitoci wanda ta samu cikin kasa gabaki daya sannan mu aje korihi jahatawa mu aje korihi maradi mu aje korihi da magaran to yanzu korihin da mun ka aje wa'ancan kotu ta yi watsi da su amma korihi na da magaran wanda mun ka aje kotu ta amince da shi saboda shi a ƙarin dan majalisa guda wanda ya komo garin wanda an ka ba MPR Jamhuriya to dangantar da haka nan alhamdulillahi sai mu ce muyi mu Allah godiya da muna da ƴan majalisa 13 yanzu kuma mun dawo da ƴan majalisa
14 cikin kasa.
Haruna Mamman bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To kar dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin yau, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azzu. Har yanzu dai, a game da batun azumar da Najeriya ya kamata ta yi domin agazawa kudurin kasashen duniya na rage iskar carbon a cikin muhallinmu, yau za mu ji irin matakan da gwamnatin Najeriya take dauka domin cimma wannan manufa. Mun karɓi bakoncin mataimakiyar daraktan sashin da ke kula da al'amuran sauyin yanayi na ma'aikatar yanayin ta Najeriya, Hajiya Halima Bawa Buhari, wacce na fara da mata tambaya kamar haka. To Hajiya, wasu ayyuka gwamnatin Najeriya take aiwatarwa domin cimma wannan kuduri?
Indi akan gwamnatin Najeriya ne, to wurin aikin da za a yi dole za a yi through ministry ko department ko agency. So gwamnatin Najeriya ta kafa abin da ake cewa climate change department a cikin wannan Federal Ministry of Environment. Kuma an kafa wannan department ne tun December din 2011. An kafa ta da duk wani aikin da ya kamata a yi a rage wannan iskan carbon da ƴan uwanta makamancin su ko da yake kawo problem din da ake cewa climate change. National Climate Change Policy and Response Strategy. Wannan ne yake nuna mana menene problem din Nigeria da ya kamata a fuskanta kuna da za a dan yaki wannan iskan da ya fara yawa. Bayan an kafa wannan policy, wannan takaddan shine zai nuna mana inda za mu bi a rage ko kuma wanda ya riga ya faru inda za mu yi mu a turanci ana cewa shi adapting to abubuwan da yake faruwa in iska carbon ya yawa a cikin atmosphere. Bayan an kafa wannan policy, mun kafa abin da ake cewa interministerial committee a climate change. Wannan committee din duka ministry da department da agency din federal government ne aka kawo su tare saboda su taimaka a ga ya za a yi implementing wannan policy din da sauran ayyukan da ya kamata a yi a cikin climate change.
Ta yaya sashin nan yake samun kuɗaɗen gudanar da ayyukansa?
Mun iya ƙoƙarinmu in dai har za a aiki za a yaki wannan climate change din. Muna buƙatar kuɗi, ya za mu yi mu samu a asusun duniya da ake da shi na climate change kamar a wanda ake cewa Green Climate Fund ko kuma Adaptation Fund, ya za mu yi mu samu kuɗi mu yi ayyukan nan a cikin abin da ake cewa climate finance. Ba mu samu sa'a sosai a cikin wannan, amma mu a ƙasa mun zauna mu yi tunani yanzu ya za mu yi abin da cikin budget ɗin a cikin wannan fannin. Mun yi ƙoƙari an yi establishing abin da ake cewa green bonds. Cikin green bonds ɗin nan federal government takan aje wasu kuɗaɗe haka da za a yi project ɗin da zai taimaka a rage wannan iskar carbon da ƴan uwanta. Bayan haka Najeriya kamar sauran ƙasashen da suka yi signing abin da ake kira United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC, wannan taron duniya ne da aka kafa, Najeriya ma na ciki inda za a zauna a yi tunanin ya za mu yi yaki wannan climate change din. So kowace ƙasa sai ta zo ta shiga inda za ta yi kuma ga abin da take yi. So a cikin wannan UNFCCC din Najeriya ta ma ta aika abin da muke cewa National Communications. Mun yi na farko, mun yi na biyu, mun yi na uku. Wannan kuma National Communication a faɗa ne abin da ake yi a cikin Najeriya, mu yi ƙoƙarin muma a cikin wannan yakin climate change. Sannan kuma akwai rahoton da ake ba da shi kowane shekara biyu ma wannan UNFCCC din, ana ce mishi biannual update report. Mun yi na ɗaya, mun yi na biyu, muna kan yin na biyu. Sannan kuma sai aka zauna aka yi wannan abu da aka ce ma Paris Agreement. A wannan Paris Agreement din duk wani ƙasa sai ta fito ta ce ga iya inda za ta iya sauke iskan carbon ɗin uwanta har lokacin 2030. Najeriya sai ta ce ita za ta iya yin 20%, 20 kenan. Mu aka bar mu da kanmu za mu iya yi haka, in kuma duniya ta sa hannu ta ce muke mu za mu iya yi har zuwa 45%.
To yanzu ina aka kwana?
Abin da ake ce ma Doha Amendment wancan shekaran da ya wuce muka yi signing din shi ba mu tsaya nan ba mu kuma zauna mun kera wani takarda da akai akan yaya za a dubi inda iskan carbon yake affecting mata da maza dan yana affecting din kowa daban-daban muka fitta abinda takardar da aka ce ma gender action plan wannan Mr. President da kanshi ya approve ya ba mu yadda mai to muna nan dai da abubuwa da dan dama haka muna aiki kuma da wasu ministry kamar water resources minister of water resources and rural development akan mu ga ya za mu yi mu sa duk wani aikin da za a yi a retard basin area ya za a yi a dinga duba ana kiyayewa da basu
mai sauraro anan zamu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na yau idan aka kasance da mu a makon gobe da bayanai a game da ayyukan da wannan sashi yake kula da al'amuran sauyin yanayin yake aiwatarwa yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakuwar tamu Hajiya Halima Bawa Buhari sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alheri lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da yake magana ta yanar gizo a wani taron harkokin tsaro da aka yi a Munich shugaban Joe Biden ya ce barazanar karuwar makaman nukiliya na ci gaba da buƙatar kula ta hanyar diplomasiya da haɗin gwiwa dan rage hadarin da ke tattare da rashin fahimta ko kuskure
that's why we said we're prepared to re-engage in negotiations with the P5+1 on Iran's nuclear program. We must also address Iran's destabilizing activities across the Middle East.
Yace, shi yasa muka ce a shirye muke mu sake komawa kan teburin shawarwari da kasashen P5+1 akan shirin makaman nukiliyar Iran. Dole ne mu tankare rikicin da Iran ke haddasawa a fadin gabas ta tsakiya. Kuma za mu yi aikin haɗin gwiwa na kuddakud da kasashe kawayen Amurka na Turai yayin da muka ci gaba. Kalaman shugaba Biden na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Amurka tare da Jamus da Faransa da Burtaniya suka wallafa wata sanarwa suna bayyana maradansu akan Iran ta koma bin dukkan sharuɗan da aka gindaya a ƙarƙashin yarjejeniyar makaman nukiliyar Iran ta shekarar 2015 da ake kira JCPOA a takaice. Manyan kasashen hudu sun ambaci cewa shugaba Biden ya ce idan har Iran ta koma kiyaye dukkan sharuɗan Amurka ita ma za ta yi haka kuma a shirye take ta hau teburin tattaunawa da Iran game da batun a shekarar 2018 ne Amurka ta fita daga yarjejeniyar ta JCPOA ta sake sanya takunkumin karya tattalin arziki da aka dage a ƙarƙashin yarjejeniyar bayan haka ta sake sanya wani takunkumin akan Iran haka kuma ta sanya takunkumin hana tafiye-tafiye akan wasu jami'an diplomasiyar Iran ta kuma dauki matakin fara neman farfado da takunkumin da majalisar dinkin duniya ta sanya wa Iran a baya a ƴan watannin nan Iran ta dauki wasu jerin matakai da suka zarta ka'idar yarjejeniyar JCPOA ciki har da inganta uranium a fili karara da kashi 20 cikin 100 fiye da yadda ta dauki alƙawarin yi a ƙarƙashin yarjejeniyar ta JCPOA da kuma sarrafa karfin uranium wani shiri na yin makaman nukiliya dan kawar da matsaloli ta fuskar diplomasiya ranar 8 ga watan Fabrairu Amurka ta soke takunkumin da gwamnatin da ta shuɗe ta sanya wa jami'an Iran Amurka kuma ta sanar da sauya matsayar gwamnatin da ta wuce akan neman farfado da takunkumin da majalisar dinkin duniya ta sanya akan Iran din yanzu tarayyar Turai na aikin shirye tattaunawa amma ba a hukumance ba wacce za ta hada da Iran da kasashen P5+1 wato Amurka, Burtaniya, Faransa, Jamus, China da Rasha da zammar farfado da yarjejeniyar ta JCPOA mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Amurka Jake Sullivan ya jaddada cewa shugaba Biden ya kudura aniyar hana Iran samun makaman nukiliya kuma a shirye shugaban yake ya tattauna saboda yayi imanin cewa hanyar diplomasiya ita ce wadda tafi dacewa wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
Masauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin, ke cewa mu zauna lafiya. Wassalamu alaikum.